بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروى لهم كتار لكم وعند مسلاتي مجمعة كما مسلاتي إيدي نسي إجتوى ليكي قرنتها أجمهور المجرم bayan gaisuwa ta addinin musulunci da kuma godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu da ku a wuraren da yafi kauna a bisa doron ƙasa su ne ɗakunan Allah. Allah ya ce wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada. Na'am, idafa in ji malamai littashrif, ƙasa gaba ɗaya ta Allah ce, sammai da ƙasai mallakar Allah ne, walillahi mulku samawati wal ard. Amma sai ya ce masallatai nashi ne, don nan wato wata idafa ce wata ke nuna ƙima da daraja ta masallaci. Allah ya haɗa mu a wannan wuri tare da iyayenmu mata, kuma kannanmu, kuma matanmu, kuma ƴaƴanmu, kuma ƴan uwanmu. To don haka Malam Abdulmalik da aka fi sani da Malam Abdulmalik Buhari ya gabatar da karatu wanda gabaɗaya ɗin maudu'in da Malik ke so in taɓa cikin shi yalla ga abubuwa ta zan ɗauka ciki. An tattauna kan mas'aloli daban-daban-daban-daban. Da na sani ma da na yi bacci, na yi bacci don an riga an ƙare aiki. To tunda an kawo doktoci daban-daban an yi bayanin su, ni da na sani da zan ci ayi addu'a. To amma tunda na riga na iso ba zan koma haka nan ba, zan ɗan ɗauki wata gaɓa guda daga cikin waɗannan gaɓoɓin. Insha Allah ta'ala sai mu yi bayani gwargwaron abin da lokaci zai bamu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To cikin lokacin da aka yi bayani duk da yake ban zo farkon karatu ba, kula da tarbiyyar ƴaƴa, na ji wannan nukta ta biyu. To shi ne dama cikin zuciya Allah ya kaddare ina son mu tafi wannan gaba. Yaya za mu yi mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu tarbiyya ta musulunci? Ya za mu yi mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu tarbiyya ta musulunci? A larabce, kaifa nurabbi auladana tarbiyatan islamiyya, wanda shi ne unwani da za mu tattauna a kansa. Wannan maudu'i kuma shi ilimi na tarbiyya ba ilimi bane takaitaccen ilimi. Ilimi ne wanda yana da faɗi ƙwarai da gaske, wanda za ku ga yanzu a jami'o'i na musulunci na duniya an keɓe wani fanni ana kiransa fannin tarbiyya, ko kuma ƙismun tarbiyya. A jami'ar Islamiyya ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wannan ƙismu, jami'ar Malik Saud akwai wannan ƙismu. An gane ku jami'o'i daban-daban, wannan ba sai na ce da fasiri na kawo su ba. ko na kawo da yawa daga cikin su. To idan aka ci za a bubi da tambaya kaifan rabbi auladana, ya za mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu. Kalima ta alwaladu tana nufin namiji da mace. Idan an ce walad ba wai an rage ɗa namiji ba, idan an ce walad, idan an ce al-ibnu ko al-ibnu yana nufin ɗa namiji, albintu ya mace. Amma idan an ka ce alwaladu namiji ko mace, shi yasa Allah ce yusikum Allahu fi auladikum للذكر مثل حظ الانثيين. كاجي في اولادكم dan saboda tana daukar namiji da mace sai ce للذكر مثل حظ الانثيين. تربيه الاسلاميه ya zamu tarbiyantar da su ba shi ku za a yi ba tarbiya amma ta musulunci, domin duk tarbiyar ta saba mata musulunci to ba ingantaccen tarbiya bace. Akwai tarbiya ta hayaniya, kuma kowace ƙasa da kowace al'umma da kowane yanki za ku iske suna da taso ta tarbiyya, ko dai ta dace da ta musulunci shi kenan sai a ɗauke ta, dama musulunci ya kai ci, in kuma ta saba ma musulunci sai a watsar da ita. Shi yasa kuke gani yanzu a zamanin nan kowace ƙasa tana da mahanga yadda take tarbiyyantar da 'yan ƙasarta. A ƙasar Amerika akwai tsari na tarbiyya na ƙasar Amerika, Faransa ma tana da nata, Rasha ma tana da nata, kin kowace ƙasa a tata aƙida a gwamnatance tana da kansu tsari na tarbiyya. Mun gane wannan gaske ko? Za ku iske kowane yanki suna da nasu tsari na tarbiyya. Za ku ga kowace ƙabila tana da nata tsari na tarbiyya. Ina fata a fahimta ne. Kowane rukuni na jama'a yana da nasu tsari na tarbiyya. Mutanen gari misali, ƴan bariki da ake so ƴan bariki, wasu suna da nasu su ma tsari. Haka dai abin. Kuma tarbiyya a ba wai sai karamin mutum ba, ko wace ma'aikata tana da nata tsari na tarbiyya. Yanzu kun ga sojoji akwai tarbiyyar da ake basu, ƴan sanda akwai tasu tarbiyya, jandarmomi akwai tasu tarbiyya, hatta da malaman da suka yi karatu a fage suka ƙare jami'a, za a kai su a horar da su a ba su tarbiyyar karantar da mutane. Mun gane da kyau. To don haka tarbiyya ta musulunci ita ce tarbiyya ingantatta. Duk abin da ya saba ba tarbiyya ta musulunci to ba tarbiyya ce mai kyau ba. Wannan ina faɗar shi saboda wani maudu'i mai muhimmanci wanda kullum ana nuna mana tarbiyyar mu ta musulunci tarbiyya ce ta ƙauyanci. Ƙauyanci ne karɓar tarbiyya ta musulunci, wanda babban makami ne wanda ake bi don a ruguza mu. Domin aka ɓata tarbiyyar ƴaƴanmu, aka ɓata tarbiyyar matasanmu, aka ɓata tarbiyyar matanmu, an ƙare halaka mu. To shi yasa kada a zo a baka shawa a karɓi zinariya. Domin tarbiyyar kafiri, duk tarbiyyar da saba ta musulunci ko ga shawa ba ta kai ba. Tarbiyya ta musulunci ita ce tsarkakakkar tarbiyya, tatattar tarbiyya, don daga wajen Allah ta zo, kuma daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta zo. Kenan tarbiyya ce da take da alaka da wahayi. Sauran tarbiyoyi kuma na waɗansu mutane ne su zauna su yi tunani su ga ya dace aika za bai dace aika ba. Ka ku ga in ka san abin da ka kai, ba yadda za a yi ka gama tarbiyya wadda ta gino akan wahayi da tarbiyya da ta hito daga wani mutum katon kaddara. To a nan kafin in shiga cikin maudu'i gadan-gadan shi ne, tunda mun san yadda ake tarbiyyantar da ƴaƴa, nauyi na tarbiyya ya wato ratayu ne akan waɗansu rukunai na mutane cikin al'umma. Akwai nau'i na tarbiyya wanda ya nauyinsa yana akan hukuma, akwai nau'i na tarbiyya wanda nauyi yana akan iyaye. Iyayen nan uwa ko uba. Akwai nau'i na tarbiyya wanda ya ratayu ne akan al'umma gaba ɗaya. Idan aka ga wani yaro yana abin da bai dace ba, to in al'ummar nan ingantaccen al'umma ce, to za a ɗauki mataki. Haka ne ko ba haka ba? Da yaro in aka gan shi ya yi abin da bai dace ba akan hanya, duk cizo a unguwa ko wani wanda yake wato wa gare shi ko da bai san shi ba sai ya bashi kashi ko in ce ya dake shi in ji karawa suke cewa duka in ya je gida yana kuka aka tambaye shi aka yi ya ce wani ya buge shi babban mutum to sai a ƙara mai shi yasa duk kukan da zai yi kan hanya zai yi shi domin in ya isa gida yana kuka ƙara mai da'ai akwai nauyin tarbiyya wanda yara ka yure akan wanda an ka ba jagoranci an kai maka yaro ka koya mishi aiki an kama yaro makaranta ka karantar da shi akwai nau'in tarbiyya wanda yara ta yi a kanka shi yasa duk lokacin da wani rukuni na al'umma ya yi wasa da nashi ɓangare da aka bashi to sai al'umma ta rinka shiga cikin taskwa shi yasa kada mu sa tsammani an ce tarbiyya ɓangare ne na iyaye kawai akwai ɓangare na hukuma akwai ɓangare na hukuma akwai ɓangare na al'umma gaba daya duk wani yaro aka ga yana abin da bai dace ba a ɗauki mataki kada ya lalace kuma ya lalata ƴaƴan wasu kamar da ake cewa dan wake dai shike bata duhu shike bata iri to a yanzu tunda mun dan fahimci wannan dan na ga ya uku mutum yana da fadi ina fadar waɗannan matsaloli ne saboda ɗaliban ilimi da malaman mu da suke sauraron mu ana iya keɓe ɓangare ko wasu ɗalibai su ɗauki fanni na tarbiyya ɓangare daban-daban a rinka yin karatu mutasalsil wanda zai amfani al'umma don ita tarbiyya babu ranar da za a ƙare karatu kanta mun gane wannan da kyau sai abu na gaba zan yi magana ne kan iyaye mata ko da wani abu ya shigo to asali tunda muna gaban iyaye mata ne maudu'in don su aka shirya shi amma bai yiwuwa a taɓo ɓangare na tarbiyya ya zama to iyayen matan su kaɗai ne matsalolin za su shafa wani lokacin matsalar su tana da alaƙa da wani shi yasa tana yiwuwa ku ji an taɓo wani saboda yana da alaƙa da ku duk duniya da shari'a ta Allah da shari'a wadda ba ta Allah ba sun yi ittifaki akan tasirin uwa ga ɗa ko namiji ne ko mace ce shi yasa yaren da mutum yake magana da shi sai a ce da shi lang maternel yaren uwa da wuya kasa an ce yaren uba yaren uwa saboda ni saboda ɗan adam hatta da yaren da yake tashi da shi galibi wanda mamar shi ce take yi yana da wahala a ce mutum bai jin yaren da mamar ta take magana da shi kuma yan ce langa maternal ba dole bane sai yaren da yake asali na uwa ce a'a yana yiwa ita uwar ma ba yaren ta bane na asali amma da yake yaren shi take ji to dan ta zai ji wannan yaren yanzu za ku iske muna da mata yan Afrika wannan lokacin mulkin mallaka aka kwashe su aka tafi da su aka kai su kasar America da Turai sai ku iske bakin mutum bai jin yare ko guda na Afrika amma yana jin yana jin English English yaren shi ce a'a to bakake na America a yanzu ƴaƴansu wani yare suke English to sai a ce musu kuma lang maternal alhali ko asali ba ranga maternal bane don bakin mutum ga da English ba to tasirin uwa ga ɗa ta bangarori daban-daban ku tambayi waɗanda suke yin rubutun rubuce a kan shi littattafai ne aka yi akan wannan saboda ya zauna cikin jikinta ɓangare ne na jikinta kun ji mara ya yi bayani ɓangare ne na jiki ga nonon da yake sha ga irin yadda ake kula da shi tun yana karami wanda yake gani a duniya wanda yake jin sautinsa a duniya wannan ba karamin tasiri ba ne shi yasa ina ganin a ƙasar Rasha ake ba da labari sun gudanar da wani bincike akan alaƙa tsakanin mahaifi da ɗa wata ɓera ce ko mu ce kusanya tunda bugun muna cewa kusu to sai tana da ƴaƴa guda biyu to ƴaƴan nan nata sai aka ɗauke su tsakaninsu da uwar zai kai kusan kilomita 150 ko 200 to duk lokacin da ɗaya daga cikin ƴaƴan aka yi mishi wata allura wannan allura tana da nauyi ko ba ta da lokacin da ake tosa mishi allurar nan ta taba jikin shi shina tsui can kilomita 150 sai a ji temperature zahin jikin uwar ya ƙaru. Akwai connection tsakanin ɗa da ma'aifi. Shi yasa malam Bahaushe ba cikin hadisin shi na Hausa ya ce ko mutuwa tana hukumiyar bidin ma'aifi. Wannan abin da ya faɗe shi ba wai wani abu da ya sa ya faɗe shi ba. Dabarun mutuwa ba in ta tashi ɗauka ba ta iya ɗauka, amma galibi ku dibi al'ada in uwa tana jiyar ɗa in dai ran shi zai ɗauke sai ku ga ta ɗan ɗaga kaɗan za ta je wajen alwala ko wani abu ko take dawowa. Bahaushe shi yasa ba sai malam Bahaushe ya ga al'ada ta gudana akan haka sai ce kun wato mutuwa ma tana kumya irin mahaifi. Misali na biyu wanda shi ba zancen ƙasar Rasha ba ne, misali na annabi Yaqub alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslimi da kansa annabi Yusuf. Annabi Yusuf annabin Allah ne, annabi Yaqub annabin Allah ne, amma ku dibi tasirin ƙauna da yake tsakanin ɗa da uba sai da annabi Yaqub tare da cewa ya ce fa sabrun jamil ya kuma ce fa sabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, amma tare da haka yayi hakuri iya hakuri amma sai da yamma kacce saboda bakin ciki yana kuka yana hawaye irin tasiri. Kuma annabi Yaqub tunda aka zo aka ce mai an kashe annabi Yusuf bai yadda ba, shi ya san da annabi Yusuf yana da yi, amma ina ne aka ɓoye annabi Yusuf nan ne Allah bai bar mai sani ba. Shi yasa wannan yake nuna annaba ba san gaibi ba, don da akwai abin da ake son a sani da annabi Yaqub ya haso ya san inda annabi Yusuf yake bai san gaibi ba, annabawa ba san gaibi ba sai in Allah ya sanar da su. Shi yasa tunda suka zo suka ce an kashe annabi Yusuf bai yadda ba. Ni yasa malamai sun kawo dalilai. Na farko shi ya san mafarkin da annabi Yusuf ya yi tabbas gaskiya ne, kuma annabi Yusuf bai mutuwa sai Allah ya cika wannan alƙawari, don da ya zo ya ce ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تبس النبي يعقوب يا زن الله ثياتك والنعمة دنيا خدمش شي صبا النبي يوسف لأك خدو يتشي يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. Sannan abin da yake nuna annabi Yaqub ya san da annabi Yusufa bai mutu ba, sai da ya umarci ayin shi ce ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi. Abin da yake nuna ya san da annabi Yusufa bai mutu ba, walamma fasalatil ayn qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidu. Duka waɗannan dalilai suna nuna lalle tabbas annabi Yaqub ya san da annabi Yusuf bai mutu ba, amma ina ne yake a duniya wanda shi abai sani ba. To ku dibi tare da cewa matsayin annabta babban matsayi ne, tare da irin yadda annabawa suke karɓar wahayi daga wajen Allah, amma irin tasirin da rabuwa da annabi Yusuf ya yi annabi Yaqub sai da ya zan ayoyi ne cikin Alkur'ani. Allah ya ba mu labari don mu ɗauki darussa masu ɗimbin yawa. Allah da kanshi ya ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. To tunda ashe tasiri na uwa ya bayyana, tasiri na uba ya bayyana, abu ne wanda yake sananne hatta da tura wanda ba su yi imani da Allah ba, in sun ka tashi danganta yaren da mutum ya tashi cikin shi sai su ce langue maternelle, yaren mahaifiya, saboda an san tasirin mahaifiya ga ɗa. Mun gane wannan da kyau ko? To kiran shi sai muka zaɓi wannan maudu'i yadda za mu yi mu ga mun dan tabo wani bangare daga cikin sa. Don maudu'i ne mai faɗi kamar da nake yau mai taba. In ana karatu a bari yin karatu a ce karatu ya ƙare, karatu bai ƙare ba. A lokaci ne kai da za a tsayawa an ka tsaya. So tubali na tarbiyya na farko gida ne uwa da uba to amma a farkon tarbiyya uwa ta hita sisi me yasa saboda shi uba ba ko da yaushe ke cikin gida ba yana da lokutan shigowa yana da lokutan fita wani uba in yayi balaguro sai yayi wata uku sannan ya dawo haka ne ko haka ba wani ma in ya tafi shekara daya wani ma in ya tafi shekara biyu wani ma in ya tafi ba dawowa zai yi ba muna cewa mutum ya tafi kai ya dawo ko kuma mutum ya tafi shekara daya biyu ko uku hali na rayuwa yake kama wani lokaci in ba uba yana a gari in safiya ta waye zai je wajen neman abinci wani uba bai dawowa in ya fita a gida sai bayan isha'i akwai wanda bai shigowa sai karfe 9 akwai wanda bai shigowa sai karfe 10 akwai wanda bai shigowa sai karfe 12 na dare wani saboda aikin shi ne a haka wani uba kuma daren ma kadan ne ake samu tare da iyalinsa saboda aikin shi ne gadi shi ko mai gadi ido ne yake aiki dole da an ce dare yayi to shi ko kwararre ya kare to yaushe ya kula da dare ya kare kuma safiya ta ya kula da yara to zai yi wawa to kenan dole na ita uwa a farkon rayuwa musamman ita ce ta fi samun damar kula da ɗa saboda ɗabi'a ta rayuwa mun gane wannan da kyau kuma wannan abu ne sananne muna faɗa shi ne saboda ɓangare ne na karatu amma ku kun yi musanin haka ga uba in an ka haifi yaro wani lokaci musamman lokacin farko kwanan nan 40 na farko akwai hatsari yan akwai kurya da beranda yaro ku sai an ka haifi wani jariri kuka gare da ya shigo shi na yanya sai cike hukumar beranda sai ka zata ce hukumar beranda ya yi hukumar can karan nan ban son ta wa'ayin shi ce a cikin da shi ko wa'ayin shi cikin shi ce kun san wani in shirya da mata biyu ya ce to yi wa in ba ki komawa can fa can zan koma duk da yake ba mun ce halatu ba ne ko ba haka ba wata mace tana bi ki cikin mabijin take kacin amma in ba ta yaye ba dole sai ka zo wannan bala'in nan na dare wannan bai yashi sai an yi shi tare da kai to kun ga ashe uwa ɗaya take iya hankurin ɗa lokacin da uba ma bai iya hankuri da shi shi kuma uban ba laifi ba ne a'a ya tafi ne ya yi hayaniyar duniya an buga da shi an buga yanzu hutu shi ke bukata in kuma ya saka gida an kana mai kwana to sai a yi bandan wani wani shi ya sabai sun wannan guga ya yi sun kitai can kitai jijiga shi kutai sai abin da hali to don haka tasirin iyaye mata ga 'ya'ya ba abu bane wanda yake koyuwa to a nan nukta guda zan ɗauka in lokaci ya ba mu dama sai mu ɗora a kanta ya za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu tarbiyya ta musulunci malam ya taɓo abubuwa masu yawa a cikin wannan karatu da ya gabatar akwai wata ɗabi'a wannan ɗabi'ar ita ce ake buƙata ga duk wani mutum a duniya duk mutumin da yake son ya ci nasara a duniya da lahira duk mutumin da yake son ya ci nasara a dukkan al'amuran da ya samu a gaba abu na farko abinda ake bukata gare shi wannan sifa ce hatta da annabawa ana bukatar ta gare su ita ce ɗabi'a ta haƙuri ko haƙuri da juriya yana daga cikin abinda ake bukata a rayuwa wannan haƙurin da muke gani ya shiga cikin kowane ɓangare na rayuwa shi yasa zan kawo shi saboda babu wani abu wanda zai taso a rayuwa ba sai dai an samu haƙuri a cikinsa haƙuri kamar yadda malami suke cewa yana da ɓangarori biyar yana da ɓangarori kuma uku ɓangarori biyar akwai haƙuri wanda yake wajibi yin haƙuri kan abin da Allah ya wajabta ma ya zan yi wajibi wali rabbika fasbir li hukmi rabbika yin haƙuri a kan abin da Allah ya haramta to haramun kusan munan fatawoyin da ake ba mutane sai a ce duk abu yana bukatar haƙuri ko haƙuri kuma duk yana da kyau a gaskiya bane akwai hankurin da bai da kyau akwai hankuri wanda ba mai kyau bane in kai yi shi wuta jahannama za ka wani yanzu wannan magana yau zai ce fa a ɓambaruta in ji 'yan yara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ مشركين سوكا مكان سجود وسيها اي حقولي اتي غبر الشركه ان متون يي حقولي اتي غبر الشركه انا باشو جهنم لو حق وانا حقولي بي ديكو ba ni da fada ba ayati na qur'ani akwai hakuri wanda yake wato makruhi idan ya zamanto abu karahiya ne a shari'a to yin hakuri wajen aikata shi makruhi idan abu ya kasance mustahabbi ne to yin hakuri don aikata shi shi ba mustahabbi kuma in abu ya zamanto mubah in kai in baka yi bane shari'a bata dora ma shi ake cewa mubah to wannan shi kuma yin hakuri a cikin waɗannan al'amura shi kuma yana matsayin wato mubah waɗannan bangarori guda biyar ta fuskar shari'a ne da usulul fiqh sannan ta fuskar ma'ana da kuma usulul fiqh da kuma shari'a da kuma usulul tafsir da kuma aqida hakuri kuma ana kasa shi gida uku har yanzu kun ga wancan kaso daban wannan kuma wani sabon kaso ne shi yasa ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi in ka ji wani malami ya ce abu ya kasu gida biyu wani ya ce a'a ya kasu gida uku wani ya ce ya kasu gida hudu wani ya ce ya kasu gida biyar wani ya ce shidda wani ya ce bakwai wani ya ce takwas wani ya ce tara wani ya ce goma ni za ka ci kunga wani zai iya zaura ya ce kai an samu mutane cikin rigima a ce ɗaya kuma a ce biyu a ce uku a ce huɗu a ce biyar a ce shidda a ce bakwai kai mallaman gari suna rikita wa mutane kwakwalwa kun san haka mutane suke cewa a wani lokaci ɗabi'a ta ilimi ita take sawa a rarraba abu saboda mahanga ta bambanta bari mu ba da misali don mu gane in daga dama sai in ce mutanen duniya sun kasu kashi biyu maza da mata shi ke da mutum biyu akwai duniya haka ne kuma haka ba in daga dama sai in ce mutanen duniya sun kasu kashi biyu sai in ce masu farar fata da masu bi baƙar fata kowai sun rabu ne in daga dama sai in ce mutane a duniya sun kasu gida biyu akwai talakawa akwai mawadata in daga dama sai in ce mutane a duniya sun kasu gida biyu muminai da kafirai in daga dama sai in ce sun kasu gida biyu ina fatar abinda masu ilimi da kuma jahilai ko da ba su da ilimi shikenan ashe ana iya rarraba mutane in daga dama sai in ce mutane sun kasu gida biyu masoya da makiya kun ga duka wannan kowa yana kawo wannan nashi ba don saboda akwai kuskure ciki ba a'a kowanne daga cikinsu akwai mahangar da yake duba ma shi yasa da wanda ya ce ɗai da wanda ya ce biyu da wanda ya ce uku sai ka ce to ku saurara kowa ya bani nashi in jiya idan daidai ne sai in karba to abinda ya kawo mu bayan mun kasa hakuri biyar yanzu kuma mun dawo za mu kasa shi uku to ukun nan shine akwai hankuri as-sabru ala awamirillahi ta'ala kayi hankuri akan umurni na Allah abu na biyu as-sabru ala an-nawahi ko ala al-manahi ash-shar'iyya kayi hankuri akan abinda Allah ya hana sai abu na uku as-sabru ala al-ibtila'at abinda Allah ya jarrabe ka da shi na wani umurni na wani al'amari da Allah ya hukunta ya kaddara maka shi duk duniya duk rayuwarmu duk ibadar da za mu yi duk wani abu da za a ɗauko a rayuwa waɗannan abubuwan guda uku ɗaya daga cikinsu sai ya shiga ciki to shi yasa shi haƙuri ya gama game dukkan nau'i na ibada ɗazun nan malam yana mana bayani ya ce shi aure ibada ne kuma ibada tana buƙatar rukunai duk abin da za a yi a kasance an yi shi don Allah sannan kuma a yi yadda sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta karanta su to yanzu hakuri ita shari'a ta giro akan yi bari yi bari in an ja aya ko an karanta hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda za a fita da shi an umurce ka da kai kaza ko ka bar kaza ko ko idan Allah ya jarrabe ka da kaza ga abin da yake kai in ya jarrabe ka da kaza ga abin da yake kai in Allah ya jarrabe ka ya baka wadata ya baka mulki ya baka ilmi to ka gode mishi jarrabawa ce a ga abin da zaka yi da ni'imar da Allah ya baka in Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya ko da rashin abin hannu an umurce ka da kai ta kai hakuri akan wannan abin kenan duk shari'a gaba ɗaya ba za ta fita karkashin waɗannan ba tunda mun kawo zancen haƙuri ya za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu a kan haƙuri shi ko larabawa sun kace faƙidu shay'i la yu'tihi wanda bai da abu bai ya bada shi talaka na ya bada kuɗi dole mai kuɗi shi ke ya bada kuɗi wanda bai da ilimi yana iya karantar da mutane wa yake karantar da mutane wanda Allah ya ba wannan sani to dole ne in kana son ka karantar da mutane akan haƙuri sai ka zan kai ma mai haƙuri bai yiwuwa ka koya ma mutane haƙuri kai baka da haƙuri bai yiwuwa ka koya ma mutane tsoron Allah kai baka tsoron Allah sha'ir yace wa ghayru taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi an-nasa wa huwa marid ghayru taqiyyin ga wani mutum yace jama'a ku saurara wanda bai tsoron Allah amma ya amuru nasu bituka ya dage ku mutane sai sun ji tsoron Allah yace tabibun yudawi an-nasa wa huwa marid mutum ne mara lafiya amma yana so wato tabibu likita ne yudawi an-nasa yana yin kokarin yi wa mutane magani wa huwa marid shi kuma bai da lafiya ana abin da nake so in ce idan muna son ƴaƴanmu su koyi haƙuri gare mu to mu ma mu zamanto masu haƙuri kuma idan muka koya musu wannan ɗabi'a to insha Allahu rabbul alamin duk abin da zai biyo baya mai sauki ne duk abin da zai biyo baya mai sauki ku dibi annabawa musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk duniya ya fi kowa haƙuri ba wanda yake shi haƙuri amma duk da haka ayoyin da suke cewa ya haƙuri cikin Qur'ani ba ƴan kaɗan ba ne wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhiqin mimma yamkurun wasbir ala ma yaquluna واهجرهم هجرا جميلا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ولربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب واصبر لحكم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا آيوي نسكرون أي حقولي سنة ليوح أقاربوا don haka yin haƙuri tare da kana da haƙuri sai a ce maka yi ka yi haƙuri to ya hanka ce ka yi haƙuri ba wai ana nufin baka da haƙuri ba a ana nufin ka ƙara tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haƙuri ko bai da to kuma sai Allah ya ce wasbir ka yi haƙuri to tunda aka ce yi haƙuri yana da shi me ake nufi ya ƙara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron Allah ko bai jin tsoron Allah to kuma sai Allah ya bude suratul ahzab ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai annabi ka ji tsoron Allah bai jin tsoron Allah ana nufin ya kara dogewa akai to mu yanzu in kace mutum wani ka ji tsoron Allah sai ce kai ka ji wata magana tsantsa ni da kace ba ya ji tsoron Allah to ban ji Allah kai da kace tsoro to shi annabi da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqilla shi ne ji tsoron Allah ne kai ka kai annabi da tsoron Allah
sai a kwatanta bai kama aka wannan.
To a nan abinda ya sare ɗauko wannan maudu'i saboda duk aure idan aka yi in kuka ga ya ɗore to gimshiƙin tafiyar haƙuri ne ke ciki. Duniya da yawan mutane cikin duniya suke amma ba san duniya ba. Allah bai yi duniya ba don ka zo ka ji daɗi ka yi masha'a ka sakata ka wala sai ka ji ka ƙulka ƙulka cikin aljanna ba na haka kai duniya ba. Shi yasa rayuwa hatta da kafiri sai Allah ya jarabe shi. Zancen a ce wai a'a ba za a jarabe ka ba wannan mummunan tunani ne yake zuwa cikin rayuwarka. Annabawa sun fi kowa kima da daraja a wajen Allah da yake buɗe alƙur'ani ka ga irin jarrabawa da aka yi musu. Akwai annabawan da kashe su aka yi kak wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayril haqq. Akwai manzanni su ma wanda aka kashe. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أنجي في النباوة أنجي متنجي في النباوة أنجي مصد آية باب أبين دفع أي مصد حقا غير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تو أبين دفع أنجي lokacin da muke so ƴaƴanmu su koyi haƙuri gare mu ba dumi ne za mu koya musu ba sai kai haƙuri da baki su ga muna yin haƙuri a aikace shi zai sa su koya gare mu. Su ga suna muna haƙuri a aikace shi yaro yana tasirantuwa da abin da ake yi fiye da abin da ake faɗa. Bari, 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 ko yi, yi, ba ita da muhimmanci ba sosai. A gani a aikace, shi yasa kuke ganin idan uwa ta kasance ‘yan bala’i ce, kamar da bala yake faɗa zagi ne abbakinta, to in ta haifi ‘ya’ya goma, in dai ba wani hukunci na Allah ba, ‘ya’yanta duk irin wannan zagin sai sun koya sun suna ƙanana. Idan uwa ta kasance mai yawan sallah ce, za ku ga ‘ya’yanta ba sai ta su yi sallah ba wallahi. Idan kina kiyaye sallah a lokaci ‘ya’yanki ba sai kike musu yi sallah ba. Idan uwa ta kasance mai yawan karatun alƙur'ani ‘ya’yanta su ma za su koyi wannan ɗabi'a. To lokacin da muke so mu ce ma ‘ya’yanmu za mu koya musu sanin duniya su yi haƙuri amma mu ba ba haƙuri to wannan abin yana da wahala. Abu ne wanda yake da wahala shi yaro ya taso ya kada yin abu a aikace ya fi masa tasiri kamar da malaman tarbiyya suke cewa at-tarbiyatu bil qudwa ka zamanto misali nagari wanda ake koyi da kai. Ka zamanto misali nagari to tunda annabawa za a jarraba su kafiri ma za a jarraba su ba Allah bai ce ba zan jarraba wa duniya musulmi ne da jarabawa kafirai ma yana jaraba su yadda akwai talaka musulmi akwai talaka kafiri yadda akwai hospital ko hospital a Niger akwai ta a America akwai ta a Faransa akwai ta a Rasha ana rashin lafiya a Niger ana yin shi a America yadda akwai masu mulki da talakawa a ƙasar mu nan nan ma wasu ƙasashe na kafirai haka dai akwai yadda kake fama da wata matsala haka wani yake fama da ita kuma kafiri ne ba ma musulmi ba. Don haka tunanin a rayu babu jarabawa wannan tunani ne wanda in kana da shi to baka fahimci rayuwa ba. To me yasa ake cewa ka ɗabi'antu da haƙuri? Saboda jarabawa za ta zo. Wa yake cin jarabawa? Mai haƙuri. Malam Bahaushe ce mai haƙuri mawadaci. Ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse. To wannan karin magana idan na san duki ne mai dafawa don koya da wani gabanci. Kuma haka da wani to yanzu turawa sun fahimci cewa ƙasashenmu muna samun nasara saboda ana aure kuma ana sama ƙasashen musulmi ɗaya ne aure ke da muhimmanci don nan ne ake kai sadaki a yi aure irin na addinin musulunci. Kasashen turawa yanzu aure bai da wani muhimmanci, saboda auren kala-kala ne, har auren da bai da ma'ana yanzu akwai a Turai. Akwai aure tsakanin dabba da ɗan adam, akwai aure tsakanin na'ura da ɗan adam, robo. A yi robo na miki mace ta zo ta saya, a yi robo mace mutum ya zo ya saya. Akwai aure tsakanin ƙato da ƙato, akwai aure tsakanin mace da mace. A Turai sun riga sun yarda da wannan, wanda karatu ne ya kamata a yi al'usra al-muslima wa ghayr al-muslima, don mu gane fami. Ƙato in ya harbi ƙato su a wajen su fami ne. To ai kun zo ga tabbata cikin wajen ba fami mace, mace ta aure mace. Kuma a yawan gudu a zo Afirka da ƙasashen Larabawa, inda ake aje ƴaƴan da aka tsinta SOS, sai a ɗauka a ce da su can a mai da su kafirai. Da wani dalili ƙato ya aure ƙato, in shekara 100,000 za a yi a ƙara wasu 100,000 a ƙara wasu 100,000 har ƙiyama ta tashi, suna kawo wadda. Mace in ta aure mace aka shekara 100,000 aka ƙara wasu 100,000 har ƙiyama ta tashi, za a sami da. To tutun da sun ce fami a wajensu, namiji ya aure mace fami, ƙato shi armi ƙato fami, mace ta aure mace fami, mutum ya aure kariya fami, mace ta aure kare fami, namiji ya aure robo mace fami, mace ta aure namiji robo fami. Shi na haka wace irin kazanta ce wannan? Yanzu wannan gane ake cewa abin koyi gare mu. To shi yasa in suna son su ci nasara a kanmu, za su yaƙe mu ne su ruguza fari su kawo fitina tsakanin namiji da mace. To idan muka yi haƙuri sai auren mu ya ɗore. Kun ga mutanen da aurensu ba kuɗaɗe ne suke da shi ake kai masu yawa ba. Sadaki sai ka ji sadakin taro, sadakin sisi, sadaki dala guda, dala biyu, dala uku. Armen dala uku an samu ɗiya, an samu jikoki, an samu kamakunni. Amma yanzu ga auren nan namu sai a ce jika 500 miliyan guda. Yanzu ba da jika 500 na miliyan guda sai a ce wani talakawa ne. Auren miliyan 10, miliyan 20, miliyan 30. Shin auren rakin nan da ake yi na miliyoyin nan masu yawa, ku dai ku diba cikin tarihi, galibin su wani aure ne ya kai labari. To anan kafin ki koya ma ƴaƴanki haƙuri, ke sai ke kasance mai haƙuri. Haƙuri kuma shi ne ki yi haƙuri da umarnin da Allah ya yi. Yi ma mijinki ɗa'a, ba mijinki na ce ki mai ɗa'a ba. Allah ya ce ki yi ma mijinki ɗa'a, amma cikin abin da bai saba mashari'a Allah ba. Domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. To idan mijinki ya umarce ki da wani abu wanda shari'a ta yarda da shi, to kamar umarnin nan daga cikin shari'a yake, umarnin Allah ne. Idan mijinki ya hane ki da wani abu kuma shari'a ta hana shi, in an ka koma shari'a ne, umarni ne da Allah. To in mijinki ya umarce ki da wani abu sai kin ki yi kuma shari'a ta yarda da shi, to nan me kike gura? Kina kuke saba ma shari'a. To ita ko rayuwar ɗan adam yadda Allah ya halicce ta tana da wani sirri. Sirri ba irin wanga sirri ba, zama da wani duba da cin ku. Wanga sirri wani abu da wanda ɗaya an yi karatu ana ganin shi, kuma ba sirri ba ne za mu faɗe shi kowa ya jiya. Shi ɗan adam bai son a ce mai yi, bai son a ce mai bari. Daga lokacin da aka ce ma yi, to kamar an ce ma bari ne. Daga lokacin da aka ce ma bani, kamar an ce ma yi. Shi yasa kuke ganin duk ababen da Allah ya yi umarni, idan da mutum yana yin su a can da bai san shari'a ta ce ba, to daga baya da ya samu labarin shari'a ta ce sai su koma suna da wuyan shi. Duk abin da shari'a ta hana, idan da ka bari a ɗabi'ance baka yi, daga baya sai kaga haƙuri gare su yana da wahala. Kuma wannan ɗabi'a ce in ji masana ta samu asali tun daga baban mu Annabi Adam alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim. Lokacin da Annabi Adam aka kai shi aljanna, me aka ce mai? Allah ya ce wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fa takuna min adh-dhalimin.
kun ji annabi Adamu anka ce mai ka zamuna kai da matarka aljanna wa kula minha ku ci gaba daya ragadan ayalwace aljanna fa haifi shi to maru abin da kuka kai kai yadda kuke so to yanzu saboda Allah ba aljanna ba garin da wa dai anka bar maka anka ce duk abin da kanga da ma kai cikin shi kai kadai akwai fadi ko ba ayya yau balantana aljanna sai Allah ya ce wala taqrabu hadhihi shajara amma abu guda ga son su interdiction idan ya guda anka ce ba annabi Adamu kada ya kusance ta yanzu ko garin tawa anka ce duk an baka komi da komi amma duk ce gudana wanda in san an ce kada kusance shi kada taba shi kada ci amma duk abin da annan naka ne don Allah jama'a akwai sauki ko babu to ni dai in ba kaddara ba wannan in ce har da hanyar shi sai ce aka shi mai ita ta kore na ba ba ma so yi wannan hanyar in huta gabas da yamma kudu da arewa don alilu da wannan hanyar da na zo ma in yi iske wata katanga wanda za ta bayo yi ta daya amma saboda dan adam yana da dabi'a abinda aka ce kankani to sai shi ji dadin aikata shi abinda aka ce bari sai ya ji dadin aikata shi muna gani wannan to wannan ibtayyar duk aljanna fa aljanna malla aljanna gaba dai a ce ita guda ne kakkaci sai da annabi Allah ya ce wannan ibtayyar shi yasa sha'ir ya ce munitu shay'an fa aktharatu alwulu'a bihi wa habbu shay'in ila alinsani ma muni'a munitu shay'an an hala min aikata wani abu ko an hala min wani abu samun wani abu fa aktharatu alwulu'a bihi sai kaunata ta karu da wannan abu وحب شيء الى الانسان ما منع يجي ابن ده ادم يفي سو الدنيا شي دي ابن ده كهذا شي شيسا ابن ده الله حلل صاحب له مشا الدنيا ما يلسا باشي اما سي الله تي اكا اشاغيا cikin abu dubbai giya dai anka ce kakkasha kuma giya ka ba wani dadi gare ka ba daga baci sai ta fada a cikin ta amma kun mutane sun yi son giya da duk abin da Allah ya halatta Allah na ta sha na aka ba da kudi a kusa mafadan kudi butalin giya akwai na jika 150 to litarin ruwa har na awa mai tsada ina ganin yadda ne jiya da jika ko ba ka da bani mai tsada eh ka zan ka ji jika da shi da ne ko nawa yake 300 kanana da manya to butalin giya akwai butalin giya na jika 150 wanda rami da nake ga muku daga cikin giya mai yawa ban so da wani wurin da aka sai suwa ranka wani shi samu sa'a akwai giya butalin ta guda wanda suke yin abin da nake ta abin kuna gari in ana shafai wanda in an kai wuri wata competition ko wani abu sai a dauko ta wanda suke fasa wannan tana bas katon butali za ku iske akwai wanda za ta kai kusan miliyan 4 zuwa miliyan 5 to butalin giya na miliyan 5 jama'a hankali da duka wannan abin da nake so mun tuke nan amma nan kasashen mu ba akwai inda ake sai da butalin giya da jika da ni butalin giya guda jika da ni to kudi ba ku gani fakacin sarwa in gidanka ana shan ruwa a wata jika ko ana shan ruwan jika 20 mukaddar fa kusa da ba gidan ku ake shan ruwan jika 20 ba ko to kudin ruwan gidanka da kai da matanka da ɗiyanka na wata 10 20 su 10 jika 200 ko ba ka bani to suna a kuɗin butalin giya guda tirotal malama hausa ce ta bada banzali ne me amfani wannan butalin to mu duba mu gani cikin rayuwarki da ta mijinki daga lokacin da mijinki ya ce miki yi in dai abin nan ya dace da abin da shari'a take so yanzu ne shekan zai zoce kacci ko da ke saba yin wannan abin idan mijin ke ce bari ko da ba ki da niyyar aikatawa to shekan sai ya tunzura ki kin yi idan Allah ya jarabe ki da wani abu idan biki haƙuri ba to ba za ki ci nasara ba shi yasa ashe ƴaƴanmu da muke son su zan nagari in buɓan wata bi'antu da wannan ba abin ba zai yiwu ba misali biyu zan bayar saboda lokaci ya fara tafiya ko misali uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bauta mishi kada ayi kada ayi shirka kun ga in an ce a bauta ba Allah umri ne ko ba umri bane kada ayi shirka hali ne ko ba hali bane to yanzu sai Allah ya jarrabe ki da wata bukata ta duniya musamman mata mallan ya kawo labarin wata da aka ce da aibar kishiya ta dauko wani abu har ta je ta yi kada kanta cikin matsala wanda mu ba muna cewa ba a'a kowa ya je ya yi auren mata hudu a'a ya danganta daga halin da Allah ya baka amma kake zamba gidajiya kina da da biyar shidda bakwai mijinki zai kara aure yanzu sai ki ce biki yarda ba ki zo ki tada fitina ki je ki kashe aure wanda za a kawo wa duk duniya babu wanda zai iya kula da da irin wanda ya haife shi sai ki kashe auren ki bar gidan in kika bar gidan sai ki koma gidan kannanki duk sun yi aure sai ki zo ki zauna kuma babu kuɗi sai ki koma kina suya kosai da tsala da awara ki bar ƴaƴa guda bakwai gidan miji inna lillahi saboda Allah hankali ya yarda da wannan ke bakwai kinka samu ido ka za su shigo ko guda ba ta da bakwai kuma bakwai wa yaran nan biki san wadan mi mazaje ne Allah ya yi a wannan gurin ba Allah na iya mayar da su mahabbata a Qur'ani Allah ya ba su arziki su kai ki Makka su yi miki duk abin da kike bukata Allah ya sa su girma in mazaje ne su yi aure matan su ma su bakwai in suka kawo miki kwaro bakwai to sai ki ba da sadaka amma duk hankalin ki ya yi ya lalace ki dai za a kawo miki kishiya an ci amanar ki dama tun kun ci na sadaka ne kinka aure shi yanzu ya samu kuɗi ya ci amanar ki ya kawo wata yarinya ke ba ki hakuri ke da ke kuma kina sai da tsala ke bar diyanki guda bakwai cikin gida saboda Allah hankali mai kyau kina da wannan to idan mu ba mu koya ba kanmu haka ba to waɗannan ƴaƴan guda bakwai da kika bari kaddarta ma tare sai suka tashi suka girma sai suka iske dalilin barin gida saboda an yi wa musu kishiya cikin su wacce tana da zama da kishiya kin ba da tarbiyya ta gani to sannan kuma iyaye mata tabi'a ce ta rayuwa haka Allah ya kaddara maza su yi mata su yi mata yawa wa ba sabi mu mari jaran kathiran sai Allah ce wani sa'a sai malamai suka ce shi ma kathiratin ne ba a kawo shi ba dalili manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi na Anas bin Malik ila sahih Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kiyama ba za ta tsayi ba yana fadin abubuwa daban-daban da za su faru yace hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimuhun rajul wahid har sai ya kasance namiji guda shi zai kula da mace 50 kiyama kafin ta tsayi adadin mata karuwa ne yake yi to anan abin da nake so in ce yau in mace tana da diya 5 ko 6 ko 7 ko 8 mata mi take so sai aure ko ko tana so a bar ta da su to idan wata aka zo neman auren ta wanda yake son ya aure ta mata uku gare da yato tana yarda kuma ta da ita uwar tana yarda ko a dauke mata su ko da ba na farko ba to ke yarda a kai ƴaƴan ki gidan wasu amma ke biki yarda a kawo ƴaƴan wasu gidan ki ba sai ki muni maka ma'alici ƴaƴan nan mata naku ne auren nan da kuke gani duk mutumin da kun ga yayin mace biyu daga nan ma auren ho bai zama wani wajibi ba don saboda karin uzuri ne da larura dama kana ta wani kafirci zama da mata guda ta karuwa ta to uku da hudu din da kuke gani galibi wani lokaci idai na ake domin mi domin ƴaƴan ne Allah ya bashe su galibi ba tana yawa mutum ya aure mace ta farko bai da ƴaƴa sannan ya aure ta biyu amma wani yana da mata yana da ƴaƴa ya karo ta biyu ita ma akwai ƴaƴa gare ta ni yake da kuwa wani lokaci galibi auren yana da wasu maqasid wani mace zai aure ta ne kenan mu da kanmu kuma wallahi ina gaya muku wanda magana ko ba ku jin dadin ta zan fade ka shine cewa billahi allazi la ilaha illa huwa mukula saboda turawa sun yi tsaye sai sun baka ƴaƴan kuma bada ƴaƴanmu shine wannan kungiya ta duniya LGBT lesbian G guy B bisexual LGBT transgender shine wato duk nau'i na jinsi da kazanta ta kwanciya sai sun kawo ta duniya. Kace ƴaƴanmu mata ba za su yi aure ba, na tsarufa yanzu akwai wata babban makaranta mai shiga gidan kowa ba a da labarinta, sunanta internet, suna nan suna koya ma maza yadda za su saduwa da maza, mata za su saduwa da mata. An ka tattara muku ƴaƴanku cikin ɗaki, inda ana ganin namiji namiji a bar su ɗaki ai babu wata matsala, mace da mace a bar su cikin ɗaki, Turawa na iya koya musu ladata. Kuma me za ki ji ladda an ka ce wata mace ta zo abokiyar da yake, sai aka ce an dama musu aure da ita, ki ba ki sani ba, ladda ka gaza ki shi, wallahi sun yi sai sun bata. Don haka a kula, kada mu tafi wajen toshe wani abu mu buɗo bakanmu bala'in da yarinka wanda ba mu sani ba. To a nan haƙuri, haƙuri game da tauhidi, muna da shi. In za a kishiya mace gidan boka, in za a kishiya mace gidan malaman tibu, wani rashin lafiya ya same ki, ibtila'i ne ko na Allah, kai haƙuri, ka nemi hanyoyi na shari'a, ba mu ce ka nemi hanyoyi na shari'a ba, amma me ya kai a shiga shirka in babu lafiya? Me ya kai a shiga shirka don a raba auren wance da wance sai ke raba kishiyar ki da mijinta? Me ya kai ki shirka sai ke raba auren kishiyar ki da mijinta? Me ya kai ki wannan? Dukkan shi rashin haƙuri ya kawo wannan. Shi yasa sai ki je ki yi shirka, kuma wani lokaci ba a dace ba, ki rasa dukiyar ki a can ya kuɗin ki talauce, in kuma kin ka mutu a kan haka miki tuba ba, خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كما ما أتمنى سكي إنتي آل ما تقع أهل السنة لي أنا درشان سنة أما رجال بابا تازو سيدي سيأكاس أقول الله يأتي كذا أي شركة أبوتا مش إبادة خالصة أيها قريبا جرى بابا أن بابا سوء حدود أبين بابا سوء تومو أسوء مجي فزامو حدود أبين بابا سوء على يوا أو سوء tun da in ba mu koyi wannan ba, ƴaƴan ki tun suna kanana da hijabin ki, akwai bokaye da suke cewa da malaman duba ku bari ku gani, kun san mutane nan da suka wa'azi da ne yaƙi da shirkawa ne ne yare ne, sai ku bari matan su diyan su sai suna zakowa. Akwai wanda ke bada wannan, sai a sa mutane su tsaya suna kallo matan wani ahli sunna ta je gidan boka ko ta je gidan wani malamin duba, don saboda su nuna wai da'awar da ake yi akan shirka ba ta yi nasara ba. Ya kai muka wannan rashin yadda da abin da Allah ya kaddara ma, in ka yadda da abin da Allah ya kaddara ma, wasu abubuwa ka san dai babu abin da zai kasance a cikin duniya da sai Allah ya so. To in ba mu koyi wannan ba, sai kaga wata in za ta tsaya wajen boka tare da ɗanta take kiya ko ƴarta, me an gaba take nan? Karatu da ake bata. Wasu ma in ba su iya zuwa sai su tsaya da ƴaƴansu, saboda gobe in za a turawa a Amso yaren ne ake tura ba, an koya musu ba koya musu an koya musu. Akwai yaron da ba ƴan an ka aika shi yace bai zuwa, tunda tana yiwuwa adabi a shirye sun zuwa ya gani san wuri, ko ko wanda ya dan fara mallaka hankalin kansa, sai kaga uwa tana kiyayya da dan da ta haifa, saboda ta tura shi wajen mushriki ya amso kayan shirka yace bai zuwa daga ina. To dan haka in babu haƙuri babu iya baba ƴaƴanmu haƙuri, kuma in akwai haƙuri tsakanin mazaje fitina ba ta yawan tashi. Duk gidan da kuka ga fitina tana yawan tashi babu haƙuri, babu haƙuri, domin duniyar kowa sai dai haƙuri da wani, bai yiwuwa a ce duk abin da kake so shi zan yi ba, bai yiwuwa a ce duk abin da kake so shi za ka yi ba, wata rana za ka yi mai kyau wata rana ba za ka yi mai kyau ba. To idan muna haƙuri ana yin kuskure ana gyarawa, ana yin kuskure ana gyarawa, sai rayuwar ta dore. Amma aka ce ba a haƙuri, kuna jin yanzu da aka yi dora bara ko bare canne auren da ya mutu a association islamic adijan a tarihin kafa association islamic ba sa samu irin mutu ba to wanda ya mutu association islamic banda wanda ya mutu justice banda wanda ya mutu gidan alkali banda wanda ya mutu kafin ma ajiya cikin gida wuta ta mutu muru nawa to dan haka kada mu ci kanmu da su mutu ƴaƴanmu suna koyo ne gare mu abin da suka kula aikatawa duk gidan da babu hakuri fada tsakanin mata da miji ko an ci ko an so sai yayi yawa rigima sai ta yi yawa hatsaniya sai ta yi yawa sai ku raba mai yara kai karshe kuma shikenan yara sai su tashi ba su gabas ba su yamma saboda in ana adawa farti biya kai in dai akwai daya wani shiruwa wani shiruwa ko ba kada bane galibi dai namiji shike goyon bayan baba ne galibi mace ko ta goyi bayan mamanta ko kuma a samu namiji ya goyi bayan uwa mace ta goyi bayan uba a'a kai ba a ce ka goyi bayan uwa ko uba ba ina ne gaskiya take shike na kuma baka ce ko da baban ka bai da gaskiya ba kace zaka yi min shari'a a'a in ka san abokin shi wanda zai yi min shari'a ka nemi shi don tana yawo zai karba ba to amma aure gidaje fitina ta yi yawa yau shi ba mu samu yaya masu hakuri akwai wani mutum ana kan ba zan farko ne gari ana kankan mai karhe 11 na dare zuwa 12 rikici ya kabari tsakanin shi da matar shi to shi da batsiri da yana ji da kai ita ba ashe abin ba kawai Allah sabaci kik 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 ko da an ka zuba sai da an ka yi ta gurta kan abun da an ka shigo da bonsu an ka jayo shi an ka hiddo ta waje ana kankan mai shira hitowa da hata ta hito waje tana jira a sako shi a kare shigar ta ya ce na ji malamai sun ce wai saki uku aka yi mamace saki uku aka yi mamace ya ce na yi miki dubu ana subhanallah ya ce na kara dubu subhanallah ya ce dubu uku kafin wuta ta mutu ya kai yi mata saki dubu talatin wai kun san abin mamaki yanzu an yi fitina an kare ya yi mata saki ya kai dubu talatin sai wuta ta kwanta sai an ka sa su cikin gida sai suka kai suka kwanta suwani ya ta waye ko da ya tashi jikin shi ya yi kumburi cikin ta ya kumburi dama shi na da moto wajen bayan santar sai ya buga moto ta hau baya an ka yi gida an ka zo an ka sayo magungun da an ka dawo gida an kwanta shina yana ita larabawa shina yana duk kaskin gada an kai duk dambe gada an kai kuma karshe kaji dai alamar ya tsaya to Allah kamar idan ba ka da haƙuri abin dariya za ka zama cikin al'umma don haka wallahi da yawa daga cikin matsalolinmu da muke fama da su ba wani abu ba ne rashin haƙuri ne kuma in an ka ce maka an ce an umurce ka to sai ka zama da haƙuri kun ga saboda rashin fahimtar mata idan miji na yabo malam ya kawo kissan mutum da yadda yake mutum da cikin abin da ke bude ma yake bude zuciyar miji makullin da ke bude zuciyar miji ya so matarsa kula da addini ko ba ka rabu da yarda ci ko to akwai matar da in dai mijin tana yabonta tana sallah shi na sa mata albarka to radda duk an ka samu sabani to in za bar sallah ko gida ta dauka to wai sallar ga ta Allah ce ko ta miji ce mijin ke ce ki sallah ko ko Allah ne ya ce ai sallah wata hijabin da take sawa da mijin ta ne ba da Allah ba in ta aure mutum wanda ke so a sa hijabi ta sa hijabi in aure ya mutu ko ko mijin ya mutu ta aure dan duniya subhanallah to dan haka mu gane cewa rayuwar mu tana tare da jarabawa da an umurce ka da abu to kamar an ce ka kai da an hane ka da abu kamar ni kamar an ce ka yi ni haka Allah ya halicci dan adam shi yasa Allah ce zai jarraba a yahsabu al-insanu an yutraka suda afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un dole sai a umurce ka sai a hane ka kuma dole kai hakuri saboda lokacin da za a umurta ka sai ka ji kamar da sama ne yanzu kai kuma ka so a ce wani na saman ka lokacin da an ka hane ka sai ka ji abin kamar ya zo da sama kai kuma ka so a hane ka kuma haka Allah ya rayuwar dole sai an yi bi abin da Allah ya ce an yi hakuri in Allah ya jarabe ka da wani abu sai ka yi hakuri sannan ka ci nasara ya za mu ba 'ya'yan mu tarbiyya ta hakuri mu ba mu da hakuri a'a sai mun yi hakuri zama da juna nan za mu sako 'ya'ya in muka yi hakuri ne mu ga iyaye masu yawa in aka yi hakuri ne iyayen za su girma tare da mu in aka yi hakuri ne za su tashi su gani muna hakurin sannan su ma su isar da shi zuwa ga nasu yaya. Amma in ba haka ba, ka yi ta cewa ya haƙuri kai sai ka gama yaro da rashi ke. Yarinya, in kina umurtarta da abinda ke baki yi, ko kana umurtar ɗanka da abinda ba ka yi, ko bai ce ba komai ba sai ya tare ka, sai ka riga sai ka shirya dariya. Domin kai ba ka yi kuma kana ce bai yi. Mace saboda tasirin tuwa da uwa, saboda tasirin tuwa da uwa, in girma ya kama ta sai ka san kuma da abokan juna. Misali guda zan bayar nan zan tsaye da karatu saboda lokaci ya tafi. Kudi ba gobe ne. Ka taɓa ganin namiji ya sawar don baban shi? Ha? Ka taɓa ganin? Kina sawa? To amma mace cikin gida zan yi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.